Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Alheri Grace Abdu. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Talata 23 ga watan Maris din shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Amurka da kungiyar tarayyar Turai da Burtaniya da kuma Canada sun kakaba wa jami'an kasar China da dama takunkumi sirri da keta hakkin musulmi tsiraru a Uyga. An kama waɗansu yan kasashen ƙetare guda shida da ake kyautatan suna sarewa da kuma sufurin itatuwan gandun daji a Sace a jihar Equatoria da ke gabashin Sudan ta kudu. Manyan jami'an shige da ficen Amurka sun tafi kasashen Mexico da Guatemala domin tattaunawa da gwamnatocin kasashen da nufin neman hanyar shawo kan kwararar bakin haure da suke tunkarar arewacin kasar da nufin shiga Amurka.
Wani layo a cikin shirin za ku ji cewa dan takarar jam'iyyar adawa ta RDR a jamhuriyar Niger Muhammad Usman yayi watsi da matsayin da kotun tsarin mulkin kasar ta dauka na cewa shi ya fadi zaben shugaban kasar da aka yi.
Verti du choix librement exprimé sur ma modeste personne.
Dan takarar na jam'iyyar RDR canci ya gana da mu manema labarai domin sanar da duniya cewa bai yarda ba da sakamakon da ya bayyana shi a matsayin wanda ya sha kasa.
Sannan za ku ji cewa a jihar Kano Najeriya kwana biyar bayan kaddamar da rigakafin cutar corona aikin na fuskantar kalubalen rashin fitowar jama'a yayin da masana kiwon lafiya ke ci gaba da nanata muhimmancin rigakafin.
Na zo nan sansar Bariri an yi min allurar babu zafi babu wani canjin yanayi da naji a tare da ni ko a bakina ko a makogwarona.
Kuma na tafi da ƙarin bayani a cikin shirin baya ga haka za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya. Amma ku duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Amurka da kungiyar tarayyar Turai da Burtaniya da kuma Canada sun kakaba wa jami'an kasar China da dama takunkumi sabili da keta hakkin musulmi tsiraru a Uyga da ke lardin Xinjiang na kasar China, lamarin da ya sa China mai da martani. Ma'aikatar kudin Amurka ta sanar jiya Litinin cewa ta sa wa jami'an kasar China Wang Jonghui, tsohon mataimakin sakataren jam'iyyar Xinjiang da kuma Chen Mogu, daraktan cibiyar tsaro na Xinjiang takunkumi. Kungiyar tarayyar Turai ita ma ta sa waɗannan mutanen takunkumi haɗi da waɗansu mutane biyu da suka haɗa da memban kwamitin jam'iyyar Communist Wei Manshan da kuma tsohon shugaban lardin Xinjiang na kasar China Zhu Haileng. Ministan harkokin kasashen ƙetare na kasar China ya mai da martani nan da nan bayan sanar da takunkumin farko, inda ya wofinta su da cewa ba su da tushe balle makama an kuma kafa su ne bisa ƙarya da ƙage. Daga nan China ta sanar da sa nata takunkumin kan jami'an kasashen Turai 10 da kuma cibiyoyi 4 da ta ce suna yayata ƙarya da labaran ƙage. Takunkumin ya hada da waɗansu 'yan majalisa 5. A halin da ake ciki kuma, Amurka da kungiyar tarayyar Turai sun kakaba takunkumi kan waɗansu jami'ai a Myanmar da aka dangantawa da juyin mulkin soji da aka yi a wata guda da ya gabata, yayin da masu adawa da juyin mulkin suke ci gaba da shiga tituna duk da amfani da ƙarfin soja da gwamnati ke yi da nufin daƙile zanga-zangar. Kungiyar tarayyar Turai ta sanar da toshe kafar taɓa ƙaddarori da kuma hana bada takardun izini na bisa ga babban kwamandan soja Ming Unleng da kuma waɗansu manyan sojoji 9 da shugaban hukumar zaɓe na ƙasar. Amurka ta riga ta kafa takunkumi kan jagororin juyin mulkin. Babu rahotannin martanin jagororin juyin mulkin nan da nan a kan wannan jerin matakan ladattawa da al'ummar ƙasa da ƙasa ke ɗauka a kansu. Sama da matafiya miliyan 1,500 ne aka tantance a tashoshin jiragen saman Amurka ranar Lahadi, adadi mafi girma tun watan Maris shekara ta 2020 bisa ga cewar jami'an tsaron harkokin sufuri na ƙasar Amurka a jiya Litinin. A halin da ake ciki, Amurka ta hana matafiya da ba Amurkawa ba shiga Amurka daga ƙasashen Brazil da Afirka ta kudu da kuma China, yayin da ƙasashen Turai da dama suka hana Amurkawa shiga ƙasashen su. Adadin matafiya miliyan 1,504 da aka samu ranar Lahadi shi ne mafi girma da aka samu na matafiya tun ranar 13 ga watan Maris shekara ta 2020, kuma rana ta 11 jere da ake samun yawan matafiya da ya haura miliyan 1 a rana guda. Amurka ta ayyana annobar corona a matsayin wata matsala da ke buƙatar daukar matakan gaggawa a ƙasar ranar 14 ga watan Maris bara.
Alheri Grace Abdullah take dawowa da labaran duniyar a zage na biyu nan ba ta jimawa ba. Amma kafin nan dan takarar da kotun tsarin mulkin ƙasa ta bayyana a matsayin wanda ya fadi a zaben shugaban ƙasar Niger na ranar 21 ga watan Fabrairu Alhaji Muhammad Usman ya kalubalanci bayanan kotun. Abin da yasa ya kuduri aniyar yin fafutukar ganin an min masa abin da ya kira amanar da talakawa suka bashi a yayin fafatawar da suka yi da Bazum Muhammad. Wakilin muryar Amurka a yammai Suleiman Mani Barma ya yi kuma da ƙarin bayani.
Gandazon magoya bayan jam'iyyun kauncen adawa kenan a jiya da daddare lokacin da suka yi cincirindo a kofar gidan Alhaji Muhammad Usman da ke birnin Yamai, inda suka shafe wuni suna jiran jin matsayinsa a game da sakamakon dindindin din da kotun tsarin mulkin ƙasa ta fitar a cikin daren Lahadi 21 ga watan Maris. Bayan wata doguwar tattaunawa da abokan tafiyarsa na CAP da ACC da FRC, ran takarar na jam'iyyar RDR Canci ya gana da mu manema labarai domin sanar da duniya cewa bai yarda ba da sakamakon da ya bayyana shi a matsayin wanda ya sha ƙasa, domin a cewarsa yana da ƙwarin gwiwa a kan cewa shi talakawa suka zaɓa a yayin zagaye na biyu na zaɓen da ya gabata.
Verti di shua librement exprimé sur ma modeste personne par ce même peuple comme président élu, nous ne pouvons pas accepter que notre victoire soit confisquée.
Yunkurin samun ƙarin bayani daga bakin Muhammad Usman cikin harshen Hausa ya titira, to amma daga bisani ya umarci ɗan takarar jam'iyyar SDR Sabuwa Kana Habibu Kadore ya fassarawa jama'a bayanin da ya yi da Faransanci.
Kotun tsarin mulki na Niger ya yi gaugawa don da yana da dama har ya kai 26 da wannan wata wanda muke ciki. Amma 21 da wannan wata aka maza aka hiddo sakamako don a biya ma wasu mutane bukata ba bisa kan tsarin da ya kamata ba. Ba a ba mu dama ba mu kawo amsa bisa kan amsa da su abokan hamaya kin tamu suka kawo cikin karar da muka sa. Kuma bayan haka nan akwai wanda ya zamanto su ne suka yi shaida cikin biro-biro na zabe, wanda su ne ya kamata a saurara a samu hujjoji masu ƙarfi kuma da ra'ayinsu a san cewa abinda muka rubuta shine gaskiya. Su ma ba a yi umfani da su ba, ba a saurare su ba yanda ya kamata. Aka yi gauga aka shiga cikin aikin da kuka sani.
Dan takarar na 'yan hamayya da abokan tafiyarsa sun yanke shawarar ɗaukan wasu matakai da nufin kwatowa kan su haƙƙi, in ji su.
Mutanen Niger dukkansu gaba ɗaya su tashi su yi tsayin daka bisa kan shirya jeri wano abinda ake cema march, dan ganin cewa duniya duka gaba ɗaya ta san cikin abinda ake, kuma wannan muna son a yi shi cikin jahohi na Niger duka gaba ɗaya.
Da yake bayani jim kaɗan bayan kotun tsarin mulkin ƙasa ta tabbatar da shi a matsayin sabon zababben shugaban ƙasa, dan takarar PNDS tarayya Bazum Muhammad ya buƙaci samun haɗin kan Muhammad Usman, mutumin da ya kira mai halin dattako. Hasali ma ya ce yaya yake a gare shi, to sai dai wasu alamu na nunin magoya bayan jam'iyyun adawa na cikin yanayin fusata a yanzu haka, domin ko a jiya Litinin ma an dan fuskanci tashin tarzoma a wasu sassan birnin Yamai, ko da yake ba a je ko ina ba jami'an tsaro suka ci karfin abin. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Kuma da lai yanzu kuma ga labaran duniya a zagaye na biyu.
An kama waɗansu 'yan ƙasashen ƙetare guda 6 da ake kyautar zaton suna sarewa da kuma sufurin itacen gandun daji a Sace a jihar Equatoria da ke gabashin Sudan ta Kudu, kuma ana kyautar zaton za a gabatar da su gaban kotu cikin wannan makon domin fuskantar tuhuma akan wannan lamari. Sara da safara itatuwa ta barauniyar hanya wata babban matsala ce a kusa da kan iyakar Sudan ta Kudu da ƙasar Uganda. A kungurmin jejin da ke cike da itatuwa da babu hanyoyi ko kuma jami'an tsaro bisa ga cewar kwamishinan karamar hukumar Mago David Oto. Oto ya ce jami'an karamar hukumar sun samu labarin ne daga wajajen manoma da ke aiki a gonakinsu ko kuma neman itacen girki a lokacin da suka ji ƙarar manyan injina suna sare itatuwa. Ya ce mutanen guda 6 da ake tsare da su yanzu sun fito ne daga yankin Mugali. Wata gagarumar gobara ta ratsa sansanin yan gudun hijira na Rohingya dake kudancin Bangladesh jiya Litinin, ta lalata dubban gidaje ta kuma kashe mutane da dama bisa ga cewar jami'ai da kuma shaidun gani da ido. Gobara mafi muni da aka fuskanta a sansanin cikin shekarun nan. Hotuna da kuma bidiyo sun nuna wuta tana ci a sansanin Balukali dake Cross Bazar. Bakin hayaki ya turnike yayin da mutane suke kokarin kwashe abin da suka mallaka. Yan gudun hijira dake sansanin na Rohingya sun ce gidaje da dama sun kone kurmus, yayin da mutane da dama kuma suka mutu. Sai dai hukumomi na hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya basu tabbatar da adadin waɗanda suka mutu ba, kawai yanzu kuma ba a san masababin tashin wannan gobara ba. Daga ƙarshe, manyan jami'an shige da ficen Amurka uku sun tafi kasashen Mexico da Guatemala jiya Litinin domin tattaunawa da gwamnatocin kasashe da nufin neman hanyar shawo kan kwararar bakin haure waɗanda suke tunkarar arewacin ƙasar da nufin shiga Amurka. Jakade Roberto Jacobson, jami'in gudanarwa na shugaba Joe Biden kan iyakar kudu maso gabashi, ya je Mexico domin ganawa da jami'ai da nufin shata wata hanyar da ta dace ta shawo kan matsalar kaura bisa ga cewar Majalisar Tsaron Ƙasa ta Amurka. Watanni biyu bayan hawansa mulki, shugaba Biden ya shiga fuskantar kwararar bakin haure galibi daga yankin tsakiyar Amurka da suke kokarin fin karfin jami'an kan iyaka waɗanda ke hana iyaye ko namiji ko mace da ke tafe da ƴaƴansu ko kuma iyalai da ke tafiya tare shiga, amma suke kula da dubban kananan yara da ake turowa ba tare da iyayensu ba kamar yadda doka Amurka ta tanada.
A gaida alheri Grace Abdu wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, inda kwana biyu da kaddamar da rigakafin cutar corona a jihar Kano, aikin na fuskantar kalubalen rashin fitowar jama'a, sai dai masana kiwon lafiya na ci gaba da nanata muhimmancin wannan rigakafi, yayin da waɗanda aka yi musu allura ke bayyana yadda suka ji kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Mahmud Ibrahim Kuri ya aiko mana daga Kano.
Bayan keɓe cibiyoyin gudanar da aikin rigakafin a ciki da wajen birnin Kano, an kaddamar da shirin yin allurar ga gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje a ranar Alhamis din da ta gabata.
Alhamdulillah, mu dai mun karba allurar COVID-19 a yau. Ba ta da wani sanin na wani zafi ko wani radi ko kuma ba da wani alamu na zazzabi.
Allah ji an yi mu. Ida ina tsoronta, to amma yanzu ina ba al'umma shawara da su je ai musu.
Na zo nan santar Bariri, an yi mun allurar babu zafi, babu wani canjin yanayi da naji a tare da ni ko a bakina ko a magogoro na.
Wasu daga cikin waɗanda ke rukunin farko na masu cin gajiyar rigakafin corona kenan a Kano, Madam Nafisat Adamu da ke zaman babbar jami'ar da ke jagorantar aikin rigakafin a cibiyar asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, ta yi ƙarin haske kan yadda aikin ke tafiya.
Farko da muka fara dai kamar ma'aikata da jama'a ba za su samu fitowa ba, amma idan muka kwatanta da zuwa yau Litinin gaskiya alhamdulillah ma'aikata sun fito sosai kuma jama'an ma sun zo. Dama farko yanda aka tsara mutum zai fara yin e-registration ne wanda ake yi online akan waya, idan kai za a turo maka number ku shine za a shigar. To idan har mutum bai yi wannan ba, idan ka zo cibiyar da ake ba da wannan allurai zaka samu jama'ai wanda suke wurin za su iya ma wannan registration din sai kuma a baka wannan allura. Ya rubuta kati irin har ka zo da identification number ɗinka a saka a cikin register, ai maka allura ba za ka wuce minti biyar zuwa goma ba insha Allah.
Ya fita kayan aiki?
Alhamdulillah komai da akwai. Hatta wannan emergency kit akwai shi wanda ko da mutum zai iya shiga wani hali, so an ba da waɗannan 'yan kayan da za a yi masa taimako na gaggawa.
Mutum na ku kaiwa ne daga ranar Alhamis ɗinnan zuwa yau?
An yi wa mutum 175. A kullum target ɗinmu abinda aka sarar za mu yi allura a asibitin Malam mutum 120.
Yanzu haka dai masana kiwon lafiyar al'umma na bayyana yadda sinadarin allurar rigakafin cutar ta corona ke aiki a jikin bil'adama.
Yadda kowane rigakafi yake, an fi samar da su ne ta hanyar amfani da wani burbushin kwayar cutar. Burbushin wanda za ka ce bai kwayar ka kwatanta shi da kwayar zarra misali, wanda idan aka sawa mutum a jikin shi, shi kuma sai jikinsa ya taso ya gano cewa ga fa wani abu abokin gaba ya shigo wani bako to yayin da jikin nan ya gano haka sai ya fara samar da wasu sinadarai wanda muna cewa su antibody garkuwar jiki wanda su wannan garkuwar jikin sai su fara shirin yakar wannan cuta kenan to amfanin su shine koda ainihin cutar za ta zo ta same ka kuma to in Allah ya da wannan garkuwar jikin sai kuma ta dama ta shirya sai ta kama yakin ta sai ta tumurmushe ta hadiye ta kenan
Dr. Awolu Umar Gaji da kenan kwararren masanin kiwon lafiyar al'umma a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ko da yake rukunin farko na wadanda za a yi allurar a Kano bai wuce mutum 209 ba amma gwamnatin jihar na hasashen samar da ita ga mutane miliyan 12 daga nan zuwa baki idan Allah ya kai mu
Kano muna da wajen mutum miliyan 15 zamiwa mutum kusan miliyan 11 miliyan 12 allurar rigakafin COVID-19 a Kano tsakanin wannan shekara ta 2021 zuwa 2022
Dr. Tijjani Hussein kenan coordinator yaki da cutar corona a jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari Muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To ana dai tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Wadanda suke nufa kungiyoyi da sunan Fulani makiyaya. Gaskiyar magana ba sa taimaka musu domin ma wahala su kansu Fulani suke sha ma a hannun bangarorin nan guda uku zuwa hudu daga su sha wahala a hannun kungiyoyin su sha wahala kuma a hannun alkalai su sha wahala kuma a hannun lauyoyi su sha wahala kuma a hannun kuma yan sanda mun sha rubuta ga watan tarayya ce muna son mu gansu don mu zauna don mu ba su shawarwari irin wannan tun kafin wannan matsalolin masu fara zaruwa amma mun rubuta har yanzu shi ne hakkin ba su ba wani amsa kuma mu akwai abu da muke hange muna gani ya kamata lokacin mu shigo ciki don mu taimaka mai ta kanta magana
jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwa mu da ku a sabon shiri na tsaka mu ya muna fatan kuna nan kallau kamar yadda muke mu ma a nan Washington DC to yau ne da yadda Allah muke kawo muku kashi na karshe na muhawara da wakilin mu na Lagos Babangida Jibrin ya shirya mana da wasu shugabanni da masana da suka san harkokin da ke ciki a wannan al'amari na Fulani da ake tafa ma da shi a Nigeria a cikin wannan shiri na ƙarshe yau zamu karkare ne da batun ko jahilci yana da tasiri da kuma janyewar shirin koyar ko kuma ilmantar da Fulani a cikin wannan al'amari da ke faruwa kuma me ya ra'ayi game da dabarar wasu jihohi na ba da kyaututtukan kuɗaɗe zuwa zurutu da wasu abubuwa ga wato masu satar yara daga makarantu da sauransu domin wai a magance wannan matsala din sannan ya kuke ganin rawa ta kirki da kuma wacce ba ta gari ba da ake zargin sarakunan gargajiya da takawa a cikin wato wannan al'amari na rashin tsaro a fannoni daban-daban na arewacin Najeriya wannan na daga cikin abubuwan da zamu karkare da su a wannan muhawara kuma ga babun gida da jama'a tashi
wajibi ne idan ana so a ci nasarar abun gwamnati ta shigo ciki menene gwamnati ta shigo ciki wannan nomadic din nan dai da ake kallon saboda ai kana nan doka ta kasa ne ta kafa ta so menene amfanin ta ga ya koma ya hada kai ma da ita domin a samu abin da ake nema amma idan shi kadai ne zai rika kaiwa yana komowa ba zai samu goyen bayan da yake nema a wurin gwamnati ba domin me saboda ba ta dauki abin da muhimmanci ba amma idan wannan aka ce ma'aikata ne gabaki daya wanda gwamnatin tarayya ta kafa ta saboda wannan al'amura na abin da ya shafi Fulani makiyaya mu muna gani anan ne za a yi nasaran abin da ake nema amma mutum guda ɗaya ya dauki gabaran yin wannan aikin mu muna gani kaman aikin zai yi mishi yawa
to amma ajin Musa ba ganin gazawan gwamnati ko ita wannan hukuma yasa shi doctor yace bar gara a fara da wani wurin watakila yanzu zai zama kaman tunatarwa ga gwamnatin
ai gazawan gwamnatin shine nake gaya maka rashin ba su kudaden da ya kamata da su gudanar da irin waɗannan ayyuka ga dai ma'aikatan gashi nan muna kallon shi gashi nan an rubuta nomadic din to amma aikin da ya kamata su yi suna yi ko ko ba sa yi shine babban abin da ya kamata saboda ka idan gwamnati bata ba su kudaden da ya kamata su yi wannan aiki ba shi yasa magana na shimfiɗa magana na nace ya kamata su haɗu da hukumar na ita kuma wacce take kula da abin da ya shafi ilimantar da malamai na abin da ya shafi karatun Arabic da Qur'ani da Larabci da sauransu. So idan suka haɗa kansu tsakanin ita nomadic din da su ƴan bayan din, ina gani za a samu abin da ake nema. Amma magana ce gaskiya, har kodin da suke can kudancin kasar nan suna iya nasu kokari, mu mu taba jin cewa sun zalunci kirkini ba shi yasa ma suke zaune lafiya a can. Amma mu namu nan waɗanda suke rufe ƙungiyoyi da sunan Fulani makiyaya, gaskiyar magana ba sa taimaka musu, domin ma wahala su kansu Fulani suke sha ma a hannun ɓangarorin nan guda uku zuwa hudu da na gaya maka. Su sha wahala a hannun ƙungiyoyin, su sha wahala kuma a hannun alƙalai, su sha wahala kuma a hannun lauyoyi, su sha wahala kuma a hannun kuma ƴan sanda. So saboda haka kaga a nan wani taimako kenan aka yi musu, kuma menene kuma amfanin ƙungiyar da ake tunanin za su taimaka musu. So wajibi ne wannan abun, inda ana so a karkacen shi a samu ilimin tawa, dan shi ilimi shi da jigon rayuwar gabaki daya. Amma idan aka rasa shi aka ce za a ta zama karazi daga baki daya, to ina tabbatar maka ba za a cimma abin da ake nema ba. Amma a ce an zauna haka ne kawai ana kallon su ba wani komai da kasai na jin daɗin rayuwa, rayuwarsu gaba ɗaya ya ƙare a cikin daji ne. Ko a nan birni ma za ka ga akwai wanda ma alwala ma bai iya taɓa ma ingantacce, to balle wanda shi rayuwar shi gabaki ɗaya ta ƙare a cikin daji ne. So saboda haka wajibi ne duk inda aka san Fulani suna gurɓatansu na abin da ya shafi kula da dabbobinsu, a tabbatar da an gina musu makarantu, an kai musu ruwan sha, an kai musu har da police station kamar yadda shi haɗa ya magana. Za a tabbatar da an yi irin waɗannan, kaga an ba su tsaro kenan. Amma kana tare da dukiyanka babu tsaro, babu komi, kuma an zo kuma an killace ka a guri ɗaya, nan ma akwai matsala. Saboda haka akwai kuɗaɗen da gwamnatocinmu na arewa za su yi wannan, sai dai ne kishin yin abin ne ba su da shi. Shi ya sa ma da gwamnatin tarayya ta ce ta fito ta ce za ta yi waɗannan abubuwa, sai abin ya zama kuma da ƴan kudanci suka taso da magana, sai abin ya sha ruwa ma gabaki ɗaya, ma aka fasa shi cewa
ya kake ganin matakin da gwamnatin jihar Zamfara ko gwamnatin Zamfara ke ɗauka tunda gwamnati yake wakilta game da wannan kace na ce.
Ai, matakin gwamnatin jihar Zamfara ya ce zai yi sulhu da su, har ya ɗauki kuɗaɗe da motoci ana ba su. Mu muna gani ba a kawo ƙarshen abin da yake damun mutane ba. Ilimin nan fa shi ne ma nake maka magana. Kwana nawa ne in ka ba kuɗi, ka ba mutum kuɗi, ko ka ba shi mota, ko zuba mata mai ma ya ishe shi ma jigali. Amma ka gina shi da ilimi, ya san Allah shi, sannan kuma ga kuma ilimi kuma na zamani. Wannan shi ne jigon abin da ya kamata a yi kenan. Ba a ɗauki kuɗi ana ba su ba. Samiyan gwamnati ne guda ɗaya za ta in aka sai da za ta mayar da wannan kuɗin aka ɗauka aka ba mutum aka ce gashi nan ya je, domin ana so a samu sulhu da shi. So mu muna gani a nan gun gaba ɗaya ma sulhun ma da ake ta ƙoƙarin yi, mu muna kallon cewa wani abu ne wanda ma bai ma cancanta ba. Saboda in ka tsaya ka kalla me aka yi musu, menene dalilin da yasa suke irin waɗannan abubuwa, dan ni ban ga abin da ne musu ba. Misali kawai ina tafiya na, sai a ce an kama na an yi daji din ɗanci, sai an ka kuɗin fansa, me na yi a matsayina kuma na talaka, kuma a matsayina kuma na Bahaushe ina kallon ka, kai ɗan uwana ne musulmi, kaga duka. Amma idan aka ilmantar da su, aka haɗa waɗannan hukumomi na gwamnatin tarayya, to ina tabbatar maka za a samu abin da ake nema. Amma mutum ɗaya a matsayin shi na malami ba zai iya kara da kasar nan gabaki ɗaya yana waɗannan kuɗin ma kanshi da za a yi waɗannan zirga.
To sarki, a ƙarshe wani shawara zaka baiwa Fulani yan uwanka game da wannan al'amari?
Eh, to zan kawo nan bar shawara mai rasa magana kaman maganan da yace mun yi kokari a kudu maso yammacin kasar nan. Kaga kungiyar mutanen kawa ta Najeriya, duk Najeriya na gaba, saboda lokacin mu ka kungiyar mu ka rasa zatu ne, lokacin a ci ku zuna mulki, lokacin mu ga mai muka mutun da shi lokacin ya dawo da hadamar gwamnati gaba ki da yace mu jin wai da rashin zaman Najeriya, to duk Najeriya muka, duk Najeriya. To akwai lokacin da mun sha rubuta mun gwamnati, tunda mun ga mun samu nasara a can gurin, mun sha mu rubuta gwamnatin tarayya can, muna son mu gansu don mu zauna zan mu ba su shawarwari irin wannan tunka ko wannan matsalolin masu wahala da ruwa. Amma mun rubuta har yanzu shi hakkin ba su ba wani amsa. Kuma mu akwai wani makiyaye muka gani ya kamata lokacin mu shigo ciki don mu tama kama ita kanta gwamnati, tunda mun kuma ka tare Fulani nan, mun ka san yadda suke, yadda abubuwan suke tafiya. Fulani kuma ka zama iri ɗaya bane, jinsi daban-daban ne, in ka taɓa ake nema ba da lokacin da gwamnati ta ba mu hadin kai lokacin mun zo na daita to mu akwai lokacin da abinda muke so mu ga musu ga abinda ya kamata ga abinda za a duk Nigeria gaba ki da wallahi yanzu da samu zaman lafiya gwamnati mun so mu haka din ko mun san ba mu goyen baya ba sai muka ji mun zo da kudin can shikenan mun san kudin dan da muke nan da muke zarmuna abubuwa ya kan abinda kuma alhamdulillah kuma mun samu nan kuma ko ya san cewa an samu zaman lafiya kudin an kuzo masa mun ji kasar da in ba da wannan lokacin wannan dan kwanakin abinda ya shigo ciki kuma shi ma da shigo ciki kaga wutar ta mutu shi ma mutun kaga cewa akwai matsala abinda suka faɗi din ka gane ko to bayan shi kamar magana shawara kacin ba Fulani to abin da ba zama Fulani shawara shi ne Fulani dai kawai su yi ta haƙuri da rayuwa don shi shiga wani cikin wani irin yanayi wanda yake ba daɗi gaba kura ba ya tsawo ake kiran shi ko ina suka yi ba da dakar zauna duk da suke da su zama sun zauna lafiya kuma duk wanda ya san shawara ko mutum da wanda bai da gaskiya ya ji tsoron Allah ya gaba hukuma ko kuma ya gaba ainihin shugabanni wanda ya san mutanen gaskiya wanda na gaskiya ne ya je gaba cewa wane dan wane dinnan gaskiya ya bibi shi bai gane kanki ba kaga daga nan za tun ba je koi na ba a taka miki birki ba sai muri ya shiga wancan kungiya ya zama shi ma wani iri ba abin da ka so Fulani su kenan su duk wanda suka ga wannan matsalar to ga Fulani su taru su ka taru kai jefi je koi na suna fadakar da mutane to su ga mutane banza ne su ga hukuma ai magani a mutum da wuri abin da muke kenan kudu kenan koi na muka taru kai in an ka mutum Fulani ne in dai an ce Fulani ne mun kowa ne dai da rigan Fulani ka kashi mun sha kashi shi kawai mun yadda kashi shi wallahi shi na dan zauna lafiya ba wani haka dai da wasa wannan rigunan banza wallahi to don haka inda gwamnati za ta bada goyon baya kamar kungiyar mun sarakunan Fulani ne mun mutu ai wanda akwai me yake Allah ko me ka sunan gazana amma wannan kungiyar sarakunan da sarakunan Fulani kuma ko ina ko sarki da sarakunan ya zauna za a zauna da su da ka zauna sarakunan ko ina ko ne yanke ka zauna wallahi sha Allah wannan wuta za ta mutu shawara nake zo ga Fulani ko su zauna lafiya din da suke su dizulena su hakuri da abin da suke ciki yanzu kuma insha Allah da sabon mai wuce ba wanda bai wuce wannan wata zai raba tarihi kuma shawara na bila kira gwamnatin tare da burin jihohi arewa su ji tsoron don Allah da dauce maka rukan nan a dawo da ita a yi ta saboda a samu Fulani a fushin da suka wannan matsalar suke ciki don Allah da dadi shawara nake zo ba ita gwamnati kenan kan ta dawo da wannan magana rukan nan amma maga tura su na wancan ba za zo a basu arewa a zo a yi shi arewa su fiya su dawo wurin su da kansu wata magana suna neman ajiya musu a can wurin kuma ki ga su san matsalar kenan
to malamai mun gode kwarai da damar da kuka ga bamu da tattaunawa game da wannan matsala na Fulani da kuma sauran al'umman Najeriya a huta lafiya
to a gaishe ku malamai jama'a wannan shine duka ƙarshen wannan mahara da muka yi kwanakin muna ji wace wakilin mun na legal Babangida Jibrin ya shiga mana da Salisu Garba sarkin Fulani Shagamu da kuma Musa Jika na kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International a madadin shi Babangidan da bakin nasa da kuma sake da Abdu da ta shirya wato ta hada mana wannan shirin baki dinsa ni ne Aliyu Musafan Sokoto nake muku ban kwana daga Washington DC idan Allah ya kamu shiri na gaba za mu tsunduma cikin zamfara mu taba magana sace-sacen yara yan makaranta a huta lafiya
wage da Aliyu Musafan Sokoto yanzu kuma sai labarai a takaici
Amurka da kungiyar tarayyar Turai da Burtaniya da kuma Canada sun kakabawa jami'an kasar China da dama takunkumi sabili da keta haƙƙin musulmi tsirarru a Uyga da ke lardin Xinjiang na kasar China lamarin da ya sa China mai da martani a halin da ake ciki kuma Amurka da kungiyar tarayyar Turai sun kakaba takunkumi kan waɗansu jami'ai a Myanmar da ake dangantawa da juyin mulkin soji da aka yi a wata guda da ya gabata yayin da masu adawa da juyin mulkin suke ci gaba da shiga tituna duk da amfani da ƙarfin soja da gwamnati ke yi da nufin daƙile zanga-zangar sama da matafiya miliyan 1,500 ne aka tantance a tashoshin jiragen saman Amurka ranar Lahadi adadi mafi girma tun watan Maris shekara ta 2020 bisa ga cewar jami'an tsaron harkokin sufuri na ƙasar Amurka a jiya Litinin An kama waɗansu 'yan ƙasashen ƙetare guda shida da ake kyauta zaton suna sarewa da kuma sufurin itacen gandun daji a Sace a jihar Equatoria da ke gabashin Sudan ta kudu kuma ana kyauta zaton za a gabatar da su gaban kotu cikin wannan makon domin fuskantar tuhuma akan wannan lamari.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya daidai wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu daga ofishinmu na Yamai a jamhuriyar Nijar. Amma kafin nan bari mu taya abokin aikinmu Murtala Faruk Sanyina mun na samu karuwa da namiji. Da fatan Allah ya raya amin. Yanzu kan a madadin alheri Grace Abdu da ta yi gabatarwa. sai kuma Ciba Hero Jibine da ya haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa muka kasance lafiya.